أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أبارك من دسائك كسان شأن في لمي البركة دمكتتنا أكن جدام من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم. Idan kuna tare da mu a zamanmu na ƙarshe, muna tattaunawa ne akan falala da darajar ɗaya daga cikin wato turaku na gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce Sauda binti Zama al-Amiriyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama cewa ta bayar da girkinta ga Nana Aisha, kuma Nana Aisha ta karɓa. Allah ya ƙara musu yadda. Wannan yana nuna mana kyakkyawan mu'amala da zamantakewa tsakanin kishiya da kishiya a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Anan abin da muke so mu kai gare shi ga ƴan uwanmu wato mata su kiyaye akai shi ne abuwa kamar haka. A hakikanin gaskiya, aure yana da daɗi ƙwarai da gaske ga ƴa mace da mai gidanta lokacin da ta kori kishi, ta zauna lafiya da abokiyar zamanta. Mata, ku ji tsoron Allah, ku gyara mu'amalarku, ku zamanto na kirki, ku zamanto masu haƙuri, ku zamanto masu juriya, ku zamanto masu kai zuciya nesa. Ku rinka tuna cewa aure ɗin nan Allah ne ya bada dama a yi shi. Ƙarin aure kishiya Allah ne ya bada dama namiji ya ƙara, amma ya wajabta masa ya muku adalci. Mu yi koyi da wannan baiwa Allah na Sauda binti Zama da ta ɗauki kwanakin girkinta ta ba wa Aisha binti Siddiq, As-Siddiqa binti Siddiq. A lokacin da mu yanzu matanmu na wannan zamani suke fada da junansu, fada ba abin da ba a yi ba a ƙasashenmu nan, kishiya ta kashe kishiyarta, kishiya ta yi jina-jina wa kishiyarta, sara da wuƙa da makami. Kishiya ta ɗauki taɓarya ta rantaɓe kan kishiyarta ta kashe ta. Kishiya ta je gidan boka, ta ba da kuɗi, an yi mata aiki, an yi sihiri da tsafi wa ‘yar uwarta abokiyar zamanta. Mijinta baya iya saduwa da kishiyarta sai dai ita. Kishiya ta je ta biya kuɗi, an turo jini, shaidanu aljanu su rinka sa jini wa mace. Duk ranar da mai gidanta ya zo ɗakinta tana cikin jini kaca-kaca, ba zai iya alaƙar aure da ita ba. Ita kuma idan ta je a ɗakinta lafiya lau. Kishiya ta je ta yi magani wa kishiyarta, mai gidanta idan ya je ɗakin kishiyarta baya zama namiji, sai ya zama ba namiji ba, baya iya komai, yayi ba zai iya yi ba. Matar ta yi kuka, shi ma ya yi kuka, su rasa inda za su sa kansu. Amma gobe yana komawa ɗakin ‘yar uwar lafiyar sakalau, duk sharrin kishiya ne. Kishiya ta yi ƙulle-ƙulle, mai gida ya sake matarsa. Kishiya ta sace kaya, ta ce kishiyarta ce ta sace don a kore ta a raba ta da wannan auren. Ba abin da kishiyoyin wannan zamani ba sa yi, sai dai Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye ku, Allah ya gyara hali da ɗabi'a. Amma me ye maganin wannan? Kusantar ilimi, sauraron karatuttuka na addinin Musulunci da ke bayani akan yaya matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu da junansu. Ke kishi yake mai sauki ne, yanzu ke ba ku biyu ne fa, ko ku uku ne, ke ce ta hudu, watakila ke ce ta farko, kina da guda uku. To yaya zaki da Aisha da take da guda tara, goma, sha? Yaya zaki da Sauda da take da guda kaza? Yaya zaki da ke kishin naki ma kin ga na jin daɗi ne ma? Kuna cikin ni'ima, kuna cikin wadata, kuna cikin yalwa, amma kun tayarwa kanku hankali. Kaga kishiya tana zaune ga gida ga gida, ba sa magana da juna, sai su ɗebi shekaru. Wannan jama'a fa aina tazhabun, ina za mu ji? Irin wannan halaye marasa kyau sun ci karo da gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa saboda kyakkyawan ɗabi'ar Nana Sauda binti Zama al-Amiriyya, Allah ya mata rahama da jin ƙai, Nana Aisha ta yi burin, ta ce ina ma da Allah ya bata ɗabi'a da hali irin na Sauda bintu Zam'a. Take cewa na yi burin Allah ya sa na zama irin Sauda. Ka duba fa kishi irin na mata. Amma yau ga Nana Aisha tana burin cewa Allah ya sa ta zama irin Nana Sauda, kamar yadda riwaya ta zo riwayar Imam Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata wafa'i kwarai da gaske, ya kyautata mata, ya faranta mata, kamar yadda ita ma kuma ta faranta masa. Mace ce an ce karima, tana da karamci kuma tana son sadaka, tana taimakawa fakirai da miskinai. Nana Sauda tana taimakawa fakirai, tana taimakawa miskinai, tana agaza musu. Allah ya mata rasuwa a garin Madina a lokacin halifancin Muawiya ibn Abi Sufyan, shekara ta 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kinan ta ma dade, kamar yadda Ibn Sa'd ya kawo a cikin littafinsa At-Tabaqat. Hatta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, ta yi rayuwa har lokacin mulkin Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah kara masa yadda. Bayan Nana Sauda, a cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma Aisha As-Siddiqa binti Siddiq, yar gidan Sayyidina Abubakar, wanda za mu yi magana insha Allah ta'ala. Ita ma tana daga cikin manyan manyan mata, ina ce manya ba ina nufin a shekaru ba, ina nufin masu matsayi wanda suka gina gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, aurenta da Annabi, da kuma falalar da Allah ya mata, da kuma sharri da makircin da aka yi mata, duk matsayin da take da shi da kimar take da shi, amma kuma sai da Allah ya jarrabe ta ta gama da jarrabawa. Ita ce yar gidan Abubakar Siddiq, shine Abdullahi ibn Abi Quhafa, mahaifiyar Nana Aisha, sunanta Ummu Ruman bintu Amir ibn Uwaimir. Ummu Ruman bintu Amir ibn Uwaimir, ana yi mata alkunya da Ummu Abdullahi. Ummu Abdullahi, wannan Abdullahi dan gidan wato Zubair, Abdullahi ibn Zubair kenan, dan gidan Nana Asma, yar uwar Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda. Kamar yadda ya zo a riwaya, ita Nana Aisha din ne ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa tana so da Allah wato ta yi alkunya, ta sawa kanta alkunya. Wannan suna ummu wance ummu wance ummu wance. Sai Annabi yake ce da ita, iktani bibni ukhtiki, ki alkunya da dan yar uwarki Nana Asma wato bintu Abi Bakar, Allah ya kara masa yadda. Ita Nana Aisha ta yi wannan alkunya ne da dan gidan yar uwarta, saboda ba ta da ɗa. Duk san da Annabi yake mata, duk ƙaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mata, amma kuma Allah bai ba su haihuwa a tare da shi ba. Kaga kaddara ta Ubangiji ko? Allah yakan kaddara mutum ya zamanto yana ƙaunar wata mace, yana son ta iya so iya ƙauna, amma kuma ya zama bai taba haihuwa tare da ita ba. Haka kuma Allah yake yi, ba wai baya haihuwan bane, itan kuma aka rike haihuwar. Sai ki hakuri yar uwata, ki hakuri, sai ki tunona na Aisha ma duk ƙaunar da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duba iyayarinta shekarar ta 18 ta rabu da Annabi, amma bata taba haihuwa ba. Kuma har yau din nan ta bar duniya Nana Aisha ba ta da ɗa, ba ta da jika. Haka kuma Allah ya ga dama, ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Haka Allah ya ga dama wani ya sa shi ya zama aqim, alladhi la yuladu lahu, wanda Allah ya jarabe ta da rashin haihuwa, sai ta hakuri ta jira zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai azurta da shi. Muna addu'a, muna roƙon Allah, ya Allah, ya Allah, duk wacce take da matsala ta rashin haihuwa, Allah kai mata arziki, ka faranta mata rai kafin ka dauki ranta, ka bata abin da zai gaje ta, yayi mata addu'a bayan ta bar duniya, da kuma tana rai. Alkunya din abu ne mai kyau, ya ku iyayena mata da ƴan uwana masu kallo, wato yana taimakawa wajen tsare darajar mutum da kimarsa, ta yadda ba a kiran sunan mutum gatsagau, Balarabe a cikin ɗabi'arsa ba a kiran sunan mutum kai tsaye haka, sai dai a ce baban wani ko maman wance. Ina jin mu ma a Hausa muna da wannan karamcin, za ku ga a gida sai ku ji ana cewa mai gida, ana cewa baban wance ko baban wani. Wannan shine alkunya din, kuma yana da kyau mutum ya sa wa kansa alkunya, ba sai in ya taba yin aure ba zai iya yin alkunya ko ba sai in taba yin aure ba kuma ba sai mutun ya taba haihuwa ba ko bai taba ba tun daga nana Aisha nan ummu Abdullahi manzon Allah kansa shi ma yana da alkunya Abul Qasim ake ce da shi yana da kyau mutun ya alkunya ko dan sa na farko ko kuma bai samu dan ba ma tsammani yake yayi alkunyar sai a rinka kiran mutun da wannan alkunya din a maimakon a kira sunan sa ga tsagau haka ana Aisha mace ce wanda Allah ya mata halitta mai kyau kware da gaske sannan kamar yadda Imam Az-Zahabi Allah ya masa rahama yayi bayani shi ma akan ta cikin sirr alamin nubala yace wa kanat imra'atun baydha'a jamila mace ce wacce take farar mace mun karanta a riwaya farinta kuma akwai ja a cikin shi sai annabi yake ce da ita Humaira Humaira ibn Kathir da Imam Az-Zahabi duk suka faɗa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba auren wata mace budurwa bata taba sanin namiji ba in ba nana Aisha ba duk matan sa gaba daya da ya aura dukan su manyan mata ne zawarawa sun aure wasu mazaje wasu sun haihu wasu ba su haihu ba kuma Imam Az-Zahabi yace lam yatazawwaj annabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghayraha wala ahabba imra'atan hubbaha wala a'lama fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bal wala fi nisa'i imra'atan a'lama minha yace wa nashhadu annaha zawjatu nabiyyina fi dunya wal akhirah Imam Az-Zahabi kenan Allah masa rahama akan tarjuman nana Aisha a cikin siyar yake fada yace dai annabi kan bai taba san wata mace a duniya irin yadda yake san nana Aisha ba bai taba ba so dai kauna dai bai taba nuna kauna ga wata mace irin yadda yake kaunar nana Aisha ba sannan kuma Imam Az-Zahabi yace a duniya ba a taba yin wata mace mai ilimi masaniya mai karatu a cikin al'ummar annabi gabaki daya ba yace kai har sauran annabawa ba ba a taba samun wata mace dai mai ilimi irin na Aisha ba Allahu akbar yace to akwai wani abun alfahari sama da wannan yace wa in kana li siddiqati sha'anun la yulhaqu ya bada cin hancin magana yace duk da cewa nana siddiqa wato Khadija wa in kana li Khadija sha'anun la yulhaqu tana da wani sha'anin da ba za a iya iso ta ba yace amma wa ana waqifun fi ayyatihima afdalu ni kam dai na tsaya nayi tawakkufi ban san wace ce tafi wata ba kamar yadda Imam Ibn Kathir yayi tawakkufi ya raba kafa yace shi kan ba zai ci ga wace tafi ba shi ma Imam Az-Zahabi haka ya faɗa yace duk da cewa a wani wurin ya ce nana Khadija tafi a wasu saboda wasu dalilai da dama wanda ba nan ne wurin ambatan su ba inji Imam Az-Zahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure nana Khadija akwai dalilai da yasa ya aure ta kamar haka riwaya ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani a mafarki sau biyu ko sau uku Allah madaukin sarki ya turo masa hoton nana Aisha Allah kara mata yadda insha Allah idan mun dawo hutun rabin lokaci za mu dora bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala Jama'a barkamu da sake kasancewa a wannan karo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama riwaya ta tabbata riwaya sahiha ingantacciya wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam al-Bukhari ya fitar yayi mafarki cewa ga Jibrilu ya kawo masa hoton nana Khadija yana nuna masa sau biyu ko sau uku. To shine yake cewa in dai wannan abun daga Allah yake to Allah zai zartar da shi insha Allah in dai daga Allah yake Allah zai zartar shi kuma haka Allah din ya zartar da shi ya aure ta din ya aure nana Aisha tana da shekara 6 ta tare a gidan tana da shekara 9 kamar yadda ya zo a cikin littafin nan na Ibn Qudama Lumatul I'tiqad bayan nan kun ga ashe auren nana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato wannan amri ne wato sama'i daga sama Allah ubangiji ya aiko shi kuma wani zabi ne daga Ubangiji, shi yasa akwai hadari kware da gaske ga waɗanda suke cin mutuncin wannan baiwa Allah Aisha. Akwai hadari kware da gaske ga waɗanda suke danganta mummunan zance akan wannan baiwa Allah na Aisha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Shawwal ya aure ta shekara ta 10 daga turo shi a matsayin annabi kafin ya hijira ya tafi Madina. Kafin ya hijira shekara 3 kafin ya hijira kenan, bayan Nana Khadija ta bar duniya kenan ta yi wafati sallallahu alaihi wa sallama. Aka ce lokacin da manzo Allah ya aure ta bai tare da ita ba, sai da suka koma Madina shine ta tare. Mahaifiyarta ta yi mata kwalliya kwarai da gaske, ta dauke ta Ummu Ruman din nan kenan, ta dauke ta ta gyara ta, ta shashshafe mata jikinta, ta mata wanka, sannan ta shigar da ita cikin matan Madina, ta ce su gyara ta su kyautata ta don a kai ta gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Suka yi mata addu'a suka ce alal khairi wal baraka wa ala khairi ta'ir, suna yi mata addu'a suna mata fatan alkhairi. Wannan lokacin da za su ainihin wato kai ta kenan, Ummu Ruman ta sa mata hijabi ta shigar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ta ce da ita, ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, haula ahluka fa barakallahu laka fihim wa baraka lahum fika. Allahu akbar. Wannan ana ba mu labarin yadda aka tare da Nana Aisha kenan aka kaita. So abinda ya kamata mu tsinta nan ya ku iyaye na mata, mun ga nan gurin mahaifiyar Nana Aisha ita ta dauki nauyin mata kwalliya da ado matakin farko, duk kwarewa da gogewar da ta iya yi akan yi wa mace kwalliya da ado ta yi mata ɗaya kenan. Na biyu, ta sake ɗaukanta ta kaita wajen sauran matan Madina su duba ta, inda gyara su yi mata sannan su yi mata addu'a. Ashe wannan yana nuna bai kamata a aurar da yarinya a ɗebe ta haka kawai ba tare da an kimtsa ta an gyara ta ba a kaiwa mai gidanta. Ana so ranar farkon nan da zai ganta kada ya ga wani abu na illa a tattare da ita ko kwaya ɗaya. Wajibi ne ku kula da mutuncin ƴaƴanku kafin ku kai su gidajen mazajenku da bayan kun kai su. Ita kanta a nuna mata tarbiya ne, a tsaftace ta, a gyara ta, saboda wannan mutumin daidai ya aure ta, don miji ba wasa ba ne. Miji abu ne mai tsada, ba abin da ya kai shi tsada miji. A kyautata ta, alhamdulillah ba za mu zargi mata yanzu ba, a wannan zamani kam ana kashe kuɗi ma da yawa kafin a kai yarinya ma kuɗin kwalliyarta ma jarin wani ne. Inda wadata Allah sa albarka a je a yi ta yi, a kyautata ta a kai ta mai gidanta, in ko ba wadata kar a tsananta wa kai, a saɓe ta da sabulu kawai da soso a shafa mata turare da ya dace da ita kawai a kai ta, Allah sa albarka. In kuma mai gidan yana so a gyara masa ita shi ma ya kawo kuɗin kwalliya da ado da sauransu. Kenan wannan yana nuna mana ya kamata mu yi koyi da wannan babin na kyautata ƴaƴanmu mu tsaftace su yayin da zamu kai su gidan mijinsu. Sannan kuma addu'a ita ce babban abin da aka fi sha'awa yayin da amarya za a kai ta gidan mijinta. A yi mata addu'a Allah ya ba ta zaman lafiya da alheri. Wani abin da zai ba mu sha'awa kuma mai daukan hankali, ku duba yadda ita Nana Aisha mahaifiyarta fa ta dauke ta da kanta fa ta kai ta gidan mijin, ta kai wa mijin, ta ce ga iyalinka nan, Allah sa albarka ya ba ta zaman lafiya. Allah ya maka albarka akan ta, kai ma Allah ya albarka akan wato Allah sa ta albarka a gare ka. Mu yanzu a yanzu wanda zaka ga wata matar har yatta ta mutu ba ta zuwa gidanta ba, wai wai kunya ne, wai wai abun aibu ne, wai a ga wai uwa ta je gidan yatta, dalili zai iya kai ki, zurubtu ne da zurga zurga ba a so. In yayi yawa akwai cutarwa kwarai da gaske. Akwai mutumin da ya kawo kuka ya ce surkarsa kullun a gidansa take karyawa, abun mamaki. Wannan wani irin abu ne wannan? Surkarsa a gidansa kullun da safe, yanda ake kama abun karyawa haka ake kaiwa surkarsa, ya ce abun ya rasa inda zai sa kansa. Kun ga wannan ya wuce ka'ida tsakani da Allah. Ko wanda kuma kullun tana nanake da yar, kullun idan ya zo sai dai tare ya same ta tare da uwarta, wannan akwai takurawa. Akwai takurawa kuma wannan ba kauna ba ne, kuma wannan ba so ba ne ba. Wannan shiga hakkin miji ne, kuma zai rage darajar ita yarki a wajen mijinta. sai ce ke take uwar bata da mijin ne ita ba za ta je gurin nata mijin ba. So kun ga wannan ya fita daga babin kunya, ya fita daga babin sani ya kamata, ya zama kuma babin wani abin daban, ni dai ba za ku ji a baki na ba. So ya kamata mu kiyaye. Sannan ba laifi bane ashe uwar ƴaƴin da ita aka kai yatta gidan miji, duk da cewa yanzu kunya da yakana ta kansa ba sa iya yi, amma akan kaita da kanwar mahaifiyarta ko akan kaita da yar mahaifiyarta, wannan ma duka ba laifi bane, abu ne mai kyau kwarai da gaske. Wannan yana nuna mana mutunta miji, kimanta miji, ashe kai masa ita za a yi, kai masa ita za a yi. Ko da yake yanzu abubuwa sun canja gaskiya, yanzu aljihunka ne zai kawo maka ita, sai a ce ka zo ka ɗauki kayarka, daman kuma alhamdulillah ya gurguje ma za ka je ka ɗauko ta. To shi ne kuma abinda ya kamata mu jawo kanmu kunne, abinda ake mummunan ɗabi'an nan ta ɗaukan amarya a wasu ƙasashe da dama, barna a je a ɗebo motoci ana alfahari, ana kiɗa, ana waƙe-waƙe, ana guje-guje da motoci, ana zagaye gidan angon da gidan amaryar bai wuce can da nan ba, amma sai an zagaye gari, an kaɗa wannan, an buge wannan, an toshe, an ɗebo 'yan mata, ana kiɗa, ana rawa, ana shedanci, ana shaye-shaye, ana barna, ana wane ne. Wannan duka al'ada ce wadda take gaskiya ta saba shari'a, kuma wajibi ne mu kiyaye ta. Duk mijin da ya auri mata ya samu motarsa kawai ya je da kansa ya ɗauko kayansa, in kai haka baka saba Allah ba, daidai ne, Allah sa albarka. In ba haka baka tura mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ko watayarka, ka tura su da mota guda ɗaya aje a ɗauko su a kawo ta, in ba mota ta taho da kafa, Allah sa albarka. Albarka ake nema, albarka, albarka, ba alfahari ba. Amma wannan abin da ake a zo a yi ta taro, ƴan mata su zo su cika gida suna bayyana tsiraici, waiwai mijin shi kansa saboda gargajiya da al'ada, wai ba zai shiga ba, wai sai an rako shi, kada ka dawo mana, kada ka shiga, sai an raka ka. Da duk da ka je kake ta zurutu da zirga-zirga a can, raka ka ake yi, wai sai yanzu wai mutum wai bayan ya yi auren waiwai ba zai iya shiga ba, wai sai an raka shi, wai kawayensa, wai abokanai sai sun raka shi. Kada Allah ya sa ka je, kai zaman ka, kada ka je. Ita ma amaryar idan an shiga, waiwai ba za ta yi magana ba, an rufe kai, waiwai sai an sayi bakinta, an biya kuɗi. Don Allah amarya, kar ki magana, kada ki magana, kuma ba za a sayi bakin naki ba. Duk waɗannan wasu al'adu ne waɗanda tsakani da Allah muna ɗora kanmu taklifa mai yawa, mu zo mu yi ta wahala. Ka zo ka yi auren sun gama tatse ka, gidan yarinya nan sun tatse ka, yarinya za ta zo maka ba kima. Wani wallahi ya yi auren nan, ya ce wannan yarinya sayanta na yi, ya ce sun gama tsotse ni gaba daya, ba abinda suka banni da shi, sun tatse ni, iya tatsa, yafendo ta tatsa, goggo ta tatsa, inna ta tatsa, baffa ya tatsa, kawu ya tatsa, duk kowa ya tatsa na tatsa. Yanda kaga saniya mai nono kowa yazo yana tatsa, wai yanzu haka a kasar Hausa idan za a yi aure haka ake zuwa a rufe miji mallam a yi ta tatsarsa, sai dai wanda ya riga ya gane kuma. Dan iya wautar ka iya yadda za a tatse ka, iya dabaraka iya wayanka, kuma iya yadda za ka tsira. Ba mu hana a kyautata wa mata ba, kuma ba mu hana a kyautata wa iyayen mata ba, amma a yi shi a bisa tsari na shari'ar musulunci da abinda addini ya yarda da shi. Sabanin haka za a sha wahala a duniya, kuma a zo a sha wahala a lahira. Allah madaukin sarki ya kiyaye mu, Allah kuma ya gyara mana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri Nana Aisha, kuma an kawo masa ita a gidansa, kuma ta tare a gidansa. Tana da darajoji da falaloli masu tarin yawa. Na farko dai an ce ita ce habbul azwaji ila annabi sallallahu alaihi wasallama, matan da cikin matan da annabi ya fi so ita ce Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda kamar yadda mun ta faɗa tare da ku. Ga abinda Jibrilu ya zo ya kawo masa hotonta kafin ya aure ta, kun ga abin aikakke ne daga sama. Sannan ita kanta din Jibrilu alaihi salatu wasallam ya aika mata sallama, ita kanta ta ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, kuma ta gaya wa annabi ta ce lalle ya manzon Allah kana ganin abin da ni bana gani. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi a cikin wato sahihinsa. Sannan ita Nana Aisha, idan ba a manta ba ƴan uwana, ita ce matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da wahayi yana cikin zaninta, kamar yadda riwaya ta tabbata cikin sahih al-Bukhari a babu fadli Aisha, Allah ya kara masa yadda. cikin fada'ilus sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna wallahi ma nazala alayya alwahyu fi lihafin mar'atin min kunna ghayraha wallahi Allah bai saukan mun da wahayi ina cikin zanin wata mace ba in ba nana Aisha ba babu wanda Allah ya saukan mun wahayi ina cikin zanin ta in ba nana Aisha ba Allah kara mata yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya ba su zabi ita ce matar da annabi ya fara zuwa yana ba ta zabi lokacin da Allah ya saukan masa da aya ya ayyuha nabi qul azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima nana aisha annabi ya fara zuwa ya tattauna da ita ce to ga zabi nan na baki kin zabe ni ko zaki zabi duniya nana aisha tace haba ai ko hadawa ma da ba za a yi ba ai yace ta je ta yi shawara a ya ya kamata ai tace ita ta zaba annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran mata ma suna jin nana aisha ta zaba Allah da manzon Allah sai suka ce wato mun zaba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya wanke nana Aisha a zargin da aka yi mata na suka da aka yi mata Allah ubangiji madaukin sarki ya wanke ta tas wanda insha Allah ta'ala karatun mu na gaba abinda zamu tashi akai shine bayani akan wanke ta da Allah yayi da kuma sharri da makircin da aka yi mata hadisul ifki kenan anan zamu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.